sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya duka a jamhuriyar Niger ko VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu tare da Ibrahim Ladan Ibrahim a yau kenan daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Litinin 2 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
‘Yan sanda a Las Vegas da ke jihar Nevada a Amurka sun ce wani mutum ya bude wuta akan masu halartar wasan mawakan cowboy a cikin daren Lahadi ya kashe mutane akalla 50. Mutumin nan da ya daba wa wasu ‘yan mata wuka ranar Lahadin da ta gabata ya halaka su har lahira a Marseille. ‘Yan sanda a Kenya sun yi amfani da hayakin nan mai sa kwalla domin tarwatsa masu zanga-zangar sai a sauke shugabannin hukumar zaben kasar.
Kanin labaran kenan. Majalisar Tarayyar Najeriya ta amince da kafa dokar hukuncin kisa kan waɗanda ke garkuwa da mutane daga nan su halaka su, matakin da masu kula da lamura suka ce ya dace.
Wannan yanzu zai ja musu kunne kuma zai tsoratar da su idan lalle wannan majalisar da ta zai an kai himma wannan dokan, wannan abin zai ragu.
Shugabanni a DIPA kuma na jamhuriyar Niger sun koka dangane da makomar manoma tattasai biyo bayan dokar ta ɓaci da gwamnati ta kafa da ya shafi harkokin tsaro a yankin. Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda a yau ma ɗorawa zai yi inda ya tsaya da abokan wato bakon nasa kan yaƙi da jahilci a jihar Kaduna. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuma masu saurare kuke aikowa ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masu saurare, assalamu alaikum. ‘Yan sanda a Las Vegas da ke jihar Nevada a Amurka sun ce wani mutum ya bude wuta akan masu halartar wasan mawaka na cowboy cikin daren Lahadi kuma ya kashe mutane akalla 50 tare da raunata wasu fiye da 400 a wannan harin bindigan da ya zama mafi muni a tarihin Amurka. Baturen ‘yan sandan birnin Las Vegas Joseph Lombardo ya shaidawa ‘yan jarida cewa maharin, wanda tijo ne mai suna Stephen Paddock, ɗan shekaru 64 da haihuwa daga garin Mesquite a jihar ta Nevada. Ɗan bindigan ya bude wuta kan mutane fiye da 22,000 da ke kallon wasan mawakan daga ɗakinsa da ke hawa na 32 na wani hotel mai suna Mandalay Bay Casino wanda ke tsallaken hanya daga filin da ake gudanar da wannan wasa. Hotunan bidiyo sun nuna waɗanda suka je kallon wasan suna rugawa da gudu, wasu na neman wurin ɓuya, wasu kuma na ihu a yanda aka yi ta jin ƙarar bindiga. Lombardo ya ce zaratan ‘yan sanda na gundumar SWAT sun kutsa cikin ɗakin ɗan bindigan suka same shi a mace. Ya ce sun yi imanin Paddock shi ne ya kashe kansa, an samu makamai da dama a cikin ɗakin nasa. Ya ce ba su san dalilin Paddock na buɗe wannan wuta ba. Hukumomin sun kuma yi farautar wata mace da aka ce suna tare da Paddock domin neman ƙarin bayani. Jami'an 'yan sanda sun ce an same ta. Daga bisani 'yan sanda sun bayar da wata sanarwa suka ce babu hannunta a wannan lamarin, kuma Paddock shi kaɗai suke kyautar zaton ya kitsa ya kuma aikata wannan abu. Mutumin nan da ya taɓa wa wasu ‘yan mata wuka ranar Lahadin ta gabata ya halaka su har lahira a Marseille da ke ƙasar Faransa. Ana kwana biyu zai aikata wannan aika-aikan. ‘Yan sanda sun kama shi sannan suka sake shi. Mahukuntan ƙasar ta Faransa suka ce wanda ake tumar yana amfani da sunaye da dama ‘yan sanda sun kama shi a garin da ake kira Lyon ranar Juma'a da ta gabata kan zargin sata cikin wani babban kanti, amma suka sake shi saboda rashin shaida mai ƙarfi. An bayyana cewa an ji mutumin yana takabbara kafin ya daɓa wa ‘yan matan wuka a tashar jirgin ƙasa na Marseille, amma kuma nan take ‘yan sanda suka bindige shi, shi ma har lahira. Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin aikata wannan, wato kai wannan harin, wanda ta wallafa a kafar sadarwarta. Video da ‘yan sanda suke da shi ya nuna salin da wannan maharin ya daɓa wa mace na farko wuka, sai ya ɓace jim kaɗan kuma ya sake bayyana inda ya daɓa wa mace na biyu wukan. Bayan harin da ya kai matan ya gudu ya donfaru wajen sojoji inda sojoji suke wadanda kuma nan take suka bude masa wuta suka kashe shi sai dai kawai yanzu ba ba da cikakken bayani ba game da maharin da ma wadanda ya kashan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka da kenan birnin Washington DC Yan sanda a Kenya sun yi amfani da hayakin nan mai sa hawaye domin taro tsama hu zanga-zanga wanda suke nema a sauke shugabannin hukumar zaben kasar wanda suke zargi da dalilin da suka sa aka kai garu su zaben kasar na baya-bayan nan an dai gudanar da zanga-zangan ne a yau Litini a babban birnin kasar wato Nairobi da kuma yammacin birnin Kisumu mai magana da yawan fadar shugaban kasa ya ce gwamnati ba za ta canza jami'an hukumar zaben ba wannan kalami ne ya harzuka yan adawa wadanda suka ce jami'an hukumar zaben sun aikata babban laifi da ya kamata a ce yanzu haka suna gidan kurkuku a ajiye idan ba a manta ba a cikin watan jiya ne dai babban kotun kasar ta rushe zaben ta ce sake zaben wanda shugaban kasa Uhuru Kenyatta ke kan karagar mulki ya nasara shugaban adawa Raila Odinga ya ci gaba da sukan hukumar zaben yanzu dai an ajiye ranar 26 ga wannan watan na Oktoba a matsayin ranar da mutanen biyu za su sake karawa Majalisar Zartarwa ta kungiyar tarayyar Turai ta ce kuri'ar raba gardamar da aka gudanar a Catalonia na kasar Spain ya saba wa doka amma kuma majalisar ta yi kira ga kasar ta Spain da ta fara tattaunawa da yankin mai magana da yawun majalisar zartarwa mai kasashe 28 na majalisar tarayyar Turai ya faɗa yau Litinin cewa tashin hankali ba zai haifar wa mulkin demokradiya da mai ido ba Majalisar a sanarwar da ta fitar ta shafin Twitter tana cewa wannan lokaci ne na hadin kai da lumana amma ba rarrabuwa ko faraka ba a cikin jawabin da aka nuna ta gidan talabijin Jim Kadam da Kamala Jefa Qur'an shugaban yankin na Catalonia Charles Puigdemont ya ce Catalonia ita ce ta yi nasara a wannan jefa Qur'an zamowa kasa mai yancin cin gashin kanta kuma ya kira kungiyar tarayyar Turai da ta daina kawar da kanta kan wannan lamari sai dai gwamnatin kasar Spain ta ki kasa ta ce bata yarda ba Matan nan biyu da ake zargi da kisan dan uwan shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong Un sun ki amsa laifin da ake zargin su a shari'ar da aka fara musu a Malaysia Matan da suka hada da yar kasar Indonesia Siti Aisha da kuma yar kasar Vietnam Duan Tin Hung an gurfanar da su ne bayan da mahukunta suka ce su ne suka yi dalilin mutuwar Kim Jong Nam dan uwan shugaban Koriya ta Arewa wannan lamari dai ya auku ne a tashin jirgin ya ankuna tashin jirgin saman birnin Kuala Lumpur a cikin watan Fabrairu wannan shekarar bayan an tumi cewa sun shaka masa wani sinadari mai guba da yayi dalilin mutuwarsa lauyoyin waɗannan matan sun ce an nuna musu kamar za su fito ne a cikin almara na talabijin haka kuma kowacce su ta shaida wa ofishin jakadancin su cewa ba su da masaniya kan zargin kisan da ake yi musu
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu hude tattar hotunan namu a Najeriya inda majalisar dattijai ta amince da dokar hukuncin kisa kan wanda ya garkuwa da mutum har ya kai ga rasa ransa. Yayin da kuma ta amince da yanke ma wanda ya taimaka akai garkuwa da wani hukuncin daurin shekaru 30 a gidan yari ba tara ba kuma beli biyo bayan mai da garkuwa da mutane da ya zama sana'a a Najeriya ga rahoton da wakilinmu Madina Dauda ta hada mana akan wannan batu
a cikin ɗan kwanakin nan dai an kama tsofin ministoci da masu fada aji da kuma matasa har wasu suka rasa rayukansu Hajiya Sa'adatu Muhammad Na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zaman makoki a sanadiyar kisan gilla da aka yi wa wani matashi nasu.
Ya zo nan garin ya ɗauke ta zo daga iyayenta kwana biyu. Ya zo ya ɗauke ta suna komawa. Allah da iko daf da za a shiga Kaduna mota sai ta samu matsala. Sai wani ya tsaya mai ya ɗaura shi yana jan shi kenan yana toyin ɗinsa sai igiyan ya tsinke. To daga nan dai Allah da iko dan muna jin wurin mahaɗan mangarba ne dai kafin ki ce ko ba sai ga wayannan suka zo suka kewaye su sai ce matar ta sunkuya Allah da iko sai yaron nan ya danna mishi bindiga a wuya ita kuma suka jata suka shiga da ita daji almost 2 hours suka tafi wani wurin ma da ta shiga ruwa har wayanta hakanan suka je tun daga wannan daren nan har sai washe gari da yamma tukuna ni kaina na buga waya yaron nan dan fulani ya ce assalamu alaikum nace wa alaikum assalam nace bani mai wayan ya kire ta nace ni kanwar uwata ne sai ce min ai kan kusurar mata gaisuwa na karba ne magana da ita ya karbo wayan hannunta to ku yi sauri ku hado kudi ku karba nace nace miliyan 20 nace na ga miliyan 20 maza maza ku yi kokari ku hado kudi to abin da ya faru kenan shi ko bawon Allah nan ma a biyo kwana bai Allah ya masa shikawa
yanzu kun karbo Jamila
a an karbo Jamila
nawa kuka bada
wallahi ta'ala ala ki amma dai an ba da kudi ka
masu yakuwar kare haƙin bil adama sun ƙara jinjinawa matakin da aka dauka kamar yadda Salihu dan tata Mahmud ya bayyana mini
so da yawa akwai masu aikin waɗanda ake kira expatriate waɗanda ake kawo daga America daga Faransa daga Jamus waɗanda ke aiki a kamfanonin mai kamar na su Shell kamar na su Chevron da su Total waɗanda a yankin Niger Delta an sha satan su amma dan ba irin wannan doka ta kisan kai da kuma kashewa sai abin ya zamanto kamar abin kasuwanci amma wannan yanzu zai ja musu kunne kuma zai tsoratar da su idan lalle lalle wannan majalisar da ta zai idan an kahimma wannan dokan wannan abin zai ragu
dan majalisar dattawa Ali Malam wakili daga jihar Bauchi ya ce tun ba yau ba ya kamata a dauki wannan mataki domin kare jama'a daga waɗannan munanan ɗabi'u
wannan abin ya zama sabon al'amari ne wanda yake so ya fi karfin kowa don ba wanda zai iya yafita a bakin hanya yana tunanin cewa ko za a yi garkuwa da shi ko kai jami'in tsaro ne yafi kwana biyu ba za ku ga labarin cewa an kama mataimakin kwamishinan 'yan sanda da iyalansa a nan hanyar birnin Gwari in kuka duba ko wani matashi da Allah ya mishi gajeren kwana ta hannunsu abubuwa da yawa shine muka ga cewa wannan abin in ba an tashi tsaye ba zai fi karfin kowa ba wai don kan cewa sai kai babban mutum bane a'a in suka fita ba sai ne ba sabo kan mai uwa da wabi suke yi
ya zuwa yanzu ma akwai jihohi da suka rattaba hannu akan wannan doka kamar su jihar Lagos da Abia da Edo da Akwa Ibom da Anambra da Ebonyi da Enugu da Rivers da kuma Imo da yawa daga cikin waɗanda suka tafka irin wannan mummunan ɗabi'a suna hannun hukuma Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a gaida Madina bari kuma mu nufi birnin Los Angeles na nan Amurka inda da asubahin yau wani dan bindiga ya shiga wani wuri da ake wasan kada kada ya bude wuta a wani harbin kan mai uwa da wabi da ya kashe mutane 50 sama da 400 kuma suka ji raunuka yanzu haka dai kai tsaye yana tare da Dr. Muhammad Hashim wanda yake dab da inda wannan lamari ya auko Dr. Barka da warhaka
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. To zakai wani karin haske zakai mana dangane da inda wannan lamarin ya auku da kuma adadin mutanen da wannan lamari ya shafa.
Inda abin da ya faru shine a daidai a tsudda ake kira su Las Vegas Boulevard. Daidai wani babban hotel na bayan airport Las Vegas babbar airport din su ana cewa Mandalay Bay. Wannan gurin guri ne wanda yake aka shirya shi musamman domin wannan ana kira sa kansa domin wannan wasan da za a yi na kada kada da ya rayi. To ana cikin sa je shi ne wannan mutumin ya zo yana aiki daga cikin Mandalay Bay wannan babban hotel din ta nan ya harbin.
Ba cikin wato ba cikin
ɗakin daga wurin ɗakin sai ta harbin.
Ba
da ka samu labari cewa lokacin da ya fara harbin da makadan suka ji sai suka tsaya suna mamakin menene wanda yake faruwa. Sai aka ci gaba da haifi kiɗa ke da an sake kiɗa shi ne fa sai sake buɗe wuta to anan ne fa aka yi wannan ta'adda.
Wato
ba mutum 50 suka rasu da kuma 400 da wani abu suka ji ciwo.
Eh wato ashe shi din ba a cikin wannan dandali yake ba shi daga wani wuri ya ringa wo harbi.
Eh daga window yo daga wani dogon hotel ya shiga ya kaba daki buɗe window. Dan ɗan sanda sai da suka je da karfin tsiya suka fasa ɗakin a karalo gurin da yake aka don dana harbin za ka yi wuta tana fitowa saboda dare ne wuta tana fitowa saboda aka tafi ɗakin aka je aka fasa ɗakin aka same shi aka shi kansa
a cikin ɗakin
sai da bindigogi a gurin
to kawo yanzu wani bayani aka samu dangane da wannan mahari
har yanzu dai an san dai cewa dan Las Vegas dan Budabada ne a garin su Boski dai ba shi da nisa da ita Las Vegas kuma wannan abin dai an samu ba ta yarinya su wanda suke tare ita dai ke a lokacin ba ta daki an ce an ganta to amma an kama an abin nan nata an sada suna kwashina suna musu bazanganu suna tuhumar su a bare har yanzu dai babu wani cikakken bayani cewa ga dalilai tunda kin sa abu ne wannan mai tsawo wanda sai an yi bincike mai zurfi kafin a ce za a ce ga abin da ya faru amma dai ba musulmi ba ne ga ku ba ba na jin zai shahar musulunci
yawa to banda waɗannan da yanzu haka kawo yanzu aka tabbatar da rasuwarsu wane bayani ake da shi game da musamman waɗanda suka ji raunuka yaya jikin nasu yake
akwai wanda aka yi upgrading din suka dawo jikin su ya dan gyaru akwai dan sanda ma da yake akwai ɗan sanda biyu da suka rasu a gurin kuma akwai da suka ji ciwo na harbin akai sa su ɗaya daga cikin su yanzu an ce jikin sa ya fara dawowa babu wani abu akwai da yawa ne wanda gaskiya suna cikin halin abin nan kakaraka ya bari da saura da daddama jikin su dai alhamdulillahi sai dai godiyar Allah
eh wato a gurguje din da yake dai lokaci yana gaba da mu akwai wani bayani da hukumomi suka yi banda wanda kai mana game da wannan lamari
a har yanzu dai hukuma ba ta fito za su fito su yi bayani amma dai ba su ban kararan bayani ba ana ta binciken ne dai saboda kada kin san yanzu abin ne yayi yawa kada a ce kaza kuma daga baba shi bane so wannan ina jin hisiya yake amfani da shi suke kokarin su tabbata cewa ga abin da yake ciki ga abin sai bayani amma dai za a yi bayani za a yi conference call da sauransu da komai wanda zai yi bayanin cewa maya da sauransu ga abin da ya faru amma dai a yanzu babu wani bayani da ake muna sauraro.
Eh wato mun gode Dr. Muhammad Hashim Gumel da wannan bayani daga birnin Los Angeles inda aka yi wannan hare-hare da ya yi sanadiyar rasuwar mutane 50 sama da 400 kuma suka ji raunuka. Mun gode kwarai da gaske. To sai kuma jamhuriyar Niger inda yayin da gwamnatin kasar ta tsawaita wa'adin dokar ta ɓaci yankunan da ke fama wato a yankunan da ke fama da hare-haren ta'addanci. Shugabannin al'ummar Difa sun bayyana damuwa akan makomar talakawan yankin biyo bayan haramta noman tattasai a wannan yanki ga wakilinmu Sule Mumuni Barma da ƙarin bayani.
Majalisar Ministocin Nijar a taronta na tsakiyar makon jiya ne ta bada sanarwar sake tsawaita wa'adin dokar ta ɓaci a yankunan da ke fama da matsalar tsaro waɗanda suka hada da baki ɗayan jihar Difa da kuma wani ɓangaren jihar Tawa da na jihar Talabiri iyaka da ƙasar Mali. Da nufin karya lagon 'yan ta'addan da ke ci gaba da kai harin Sare Kanoke dan majalisar dokokin ƙasa mai wakiltar yankin Difa Honorable Bulu Mamadu ya yaba da wannan mataki.
Dole ne gwamnati ya dauko mataki na etat d'urgence dan ya kawo kwanciyar hankali a cikin jihar Kano. Wannan doka ce ta ba gwamnati dan ya sare talaka. Etat d'urgence an yi shi ba so daya ba ba so biyu ba amma alhamdulillah kwanciyar hankali a cikin jihar ya ci gaba.
Sai dai wani bakon abinda ake ganin yana kokarin haddasa durkushewar harkokin tattalin arziki a yankin Difa shine matakin haramta noman tattasai lamarin da ke barazanar jefa talakawa cikin halin haula'i.
A Difa tattasai na bayan Allah shi ya rige mu. Yau in babu tattasai nan, ai babu shi harkin Difa. In bai wannan tattasai ba babban illa ne zai kawo. Ni na imani mutanen nan in ba Allah zai sare mu ba sai ni waya kashe su. Abin da yake hannunsu ya kare. To ina za su tai kuma an ba su aikin nan ba duk da halin da muke ciki shekara uku nan ai mutane suna tattase in akwai wani dokan da aka doka sai a ce musu gashi wannan abun kar ku yi tun da wuri ku neman wurin ku aikin tattase ba rana da ba za shi ba sai kai aikin wajen wata biyu tun da wuri kam ku giye zuwa ce a'a wannan wurin an hana ku yi aiki ku tai ku neman wani wuri shugaban kasa isu sai ya cancance wannan abun ya gane shi in ba haka ba Difa zai shiga cikin wani matsala.
Tun bayan kakuwar rundunar kasashen tafkin Chadi gwamnatocin kasashen da ke cikin wannan haɗin gwiwa ke ikirarin samun nasara akan ƙungiyar Boko Haram. To amma waɗanda suka san yanayi da tsarin zamantakewar al'ummomin yankin Difa da na Borno na cewa
yau ai ba mutanen Difa kadai bane ina mutanen local government Abadan da ana ce mashi Malafatrina suna Nijar ina mutanen na Mabar ana ce da Masakin suna Nijar wayannan mu muka ba su gonake mu muka su wuri zama mana tare kenan masala na mu duka ya shafa. Yau gwamnatin Borno ta kai kuka dan mu samu a sare iyakanmu. Yau in iyakanmu an sare shi ina gani kwanciyar hankali mu ta zo.
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe 11:23 na safe ga Yusuf Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro a cikin shirin namu na wannan makon. Zamu daura daga inda muka dakata a cikin tattaunawar mu da babban bakon namu. Comrade Shehu Muhammad, shugaban kungiyar Kwadugo reshen jihar Kaduna, kana daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaki da jahilci ta jihar Kaduna, Kaduna State Agency for Mass Literacy a turance, wanda yake kara bayyana da ayyukan da hukumar tasa take gudanarwa a yunkurin ilmantar da daukacin al'ummar jihar Kaduna, maza da mata, manya da tsofaffi. Hukumar tasu bata tsaya kawai wajen ganin an ilmantar da al'umma kawai ba, har ma da kokarin an inganta tattalin arzikin jihar.
Ko jami'u kanana jahannam muna da potepo lokacin suke bete sati wanne ba kai a duba.
Aka samu kalilan yawanci wanda suka fi amfana daga wannan continuing education program din wanda suka ce musu drop out daga secondary formal secondary school system su ne wanda sun je sun yi jaraban ko kuma ba su maci ba za su zo su sake zama su sake samun ilimin inda za su shirya domin su sake rubuta su koma yawanci za ka ga an fi yin shi ma kananan hukumar da daddare malaman nan suka je su koyi da su manhajan ilimin makarantar secondary ita ake amfani da ita duka subject din shi ake amfani da shi yanda za a koyar a cikin secondary haka za a koyar da wannan dan lokacin har zuwa lokacin da za a yi jarabawa a yi rijista kai zauna jarabawa da sauran ɗaliban da suke secondary wanda ya ci ya wuce wanda bai ci ba kuma dai sake maimaita ne sai sake maimaita baya wannan ma kuma akwai tsari na Quran school shi wannan tsarin purely ana duba tangaya ne na ilimin allo a makarantar allo shi ma karshen wannan ma'aikata yake za ka ga yawancin makarantun allon nan a da yawanci karatun arabiyan kawai ake karanta qur'ani yanda nanansu da sauransu akan samu yanzu a jiya shiga cikin su ba za mu shiga cikin lokacin da kuke koyar da karatun Muhammadiyya ba amma abin da muke so shine idan kuka gama muna buƙatan awa 1 2 wanda zamu zo mu koya ma waɗannan dalibai karatun boko so shi ma akwai wannan yawancin kananan kuma za ga akwai wannan Quran school idan sun gama za ji kuma kafa allo wanda yake za a koyar da su su kuma karatun lissafi da koyon rubutun ma da karatun shi ma akan samu wanda suka gama sukan zo su je su continue education program matsalan kawai shine shi continue education program din nan ba kowane lokacin ma hukuma suke da shi ba so dan matsalan da muke samu kenan amma shi ma ma'aikata suna kokarin ganin cewa an ƙara fadada shi wannan dama na cewa masu karatun tsangayanin idan suka gama a zamanin cewa akwai continuing education program a kusa da su inda za su iya zuwa su je su ci gaba da karatun har su gama su samu takardar shaidan kammala secondary school akwai wannan sannan kuma bayan wannan ma akwai functional program wanda yake shi kuma wannan na koyar da sana'a ne kowane lokacin gaman su ma suna da shi akwai kekuna na dinki da yanda ake mata da su ringa yin sabulu mai da turare da sauransu
amma shi ma ma'aikatar ilimin ce ke kula da shi
su duka yana wannan ma'aikatan su suke da shi suna da malaman da suke da shi a wannan kananan hukumomi wanda ke su suke aiwatar da wannan ayyuka matan aure da suke wajejen da kuma tsofaffi da sauransu suna zuwa wannan santan ana koya musu yanda suke da su wannan su sabulai din da sauransu yanzu suka iya su koma su je su nemi jari su kuma su cigaba da yi so duka wannan ma'aikatan tana da wayannan azuwa ko wani ko ni karamar hukuma akalla za su samu azuwa kaman 400 a jihar Kaduna gaba daya na wayannan programs da sauransu sannan recently an kawo wani program wanda pilot program ne wanda yake ana yin shi a nan wannan makaranta na Tijjani Power akwai ma daya cikin kawo shi an duba ne aka ga bari ai targeting wayansu mutane wanda ke wayansu suke yin wasu sana'an da musamman kaman an duba ga cewa yawanci masu suka motoci na haya da su da conductors din su za ka ga cewa ba su da ilimin da ya kamata su yi wannan aiki amma saboda yanayi na rayuwa sun samu kansu a ciki sun ci gaba da aikin sun kware amma sun manta da batun neman certificate din so shi ma sai muka ake targeting din su aka hada da kungiyar su na drivers cewa ya kamata a ce masu tuka motar nan suna da ƙaranci a ce suna da wannan certificate na primary school wanda kuma suke da shi ya kamata su samu lokaci su zo su ƙara yi domin samu takardar shaidan kammala secondary school to su ma sai mu ga to tunda zamu musu bari bari mu bi su inda suke sai muka bude aji a nan tashan su akwai jibobin da suke aiki da safe za su je su aikin su wanda kuma sai sun dawo da yamma ne da rana ko da muske ta su kuma za su je aji a nan
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji mu da ci gaban shirin yanzu kuma a madadin babban bakon namu kamar Shehu Muhammad shugaban kungiyar kwadugo reshen jahar Kaduna kuma daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaki da jahilci ta jahar Kaduna muna miƙa godiya ta musamman ga duk daukacin wanda suka bada tasu gudunmawa wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Grisham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku huta lafiya
a maza da mata don mu zan
ga da Harande sai kuma kadan daga cikin dimbin rayu da kuke aika mana ta hanyar email
To zamu fara da wannan ra'ayi ta hadin gwiwa daga Abdul Malik Sa'idu Mai Biredi tashar Bagu Gusau da kuma Abdullahi Mai Kemis ɗan Dorowa a can Gusau suka ce zuwan shugaba Muhammadu Buhari a jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya wani babban ci gaba ne musamman ganin cewa wannan ziyara za ta ƙara sanya yawa rayukan talakawa yanki na kullun suke cikin dandan na rashin tsaro daga ƙarshe muna roƙon Allah Allah ya kawo mana zaman lafiya mai daurewa a yankin mu na arewa da ma Najeriya gabaki ɗayanta sai kuma wannan ra'ayi da muka samu daga wajen Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau da Latun Funakai yace jin yajin aiki da likitocin Najeriya suka yi yayi daidai Dan haka muna fata Allah ya ƙara kawo fahimtar juna tsakanin gwamnati da ma'aikatan ƙasar domin wallahi duk wani nau'in yajin aiki talaka ne ke ɗanɗana kudarshe. Muryar Amurka a gaskiya kalaman da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya cewa zai samar wa matasan ƙasar 10,000 a kowane jiha cikin jihohi 36 guraben ayyukan yi Ya yi daidai kuma abin yabawa ne Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu amin wannan ra'ayi ya fito ne daga wajen Ahmadu Abacha Macina a can jihar Yobe Najeriya
to madalla kafin mu karkare ga tushen muhimman kanin labarai
Yan sanda a Las Vegas da ke jihar Nevada a Amurka sun ce wani mutum ya bude wuta akan wasu malarta wasan mawaka na Cowboy cikin daren Lahadi ya kashe mutane akalla 50 tare da raunata wasu fiye da 400 a wannan harin bindigan da ya zama mafi muni a tarihin Amurka. Mutumin nan da ya dabawa wasu ƴan mata wuka ranar Lahadin ta gabata ya halaka su har lahira a Marseille da ke kasar Faransa ana kwana biyu zai aikata wannan aika-aikan yan sanda sun kama shi sannan suka sake shi. Mahukuntan kasar France suka ce wanda ake tuhumar yana amfani da sunayen dama don yan sanda sun kama shi a garin da ake kira Layon.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci amma kafin mu sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalai da kuma tashar gidan Radio Freedom dake Kano domin rasuwar AVM Muktar Muhammad shugaban hukumar daraktocin gidan tashar rediyon da kuma Tijjani Ado Ahmed da aka fi sani da TJ Lala wanda ya rasu a nan Amurka kwanaki bayan da ya kawo ziyara a ofishin mu Allah rahamshe su ya ƙara dangana mu kuma ya kyautata nama ƙarshen a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri sai kuma a saurari shirin yau da gobe